Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin sa na zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 30 ga watan Satumbar shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Jama'a Indonesia sun ce mutane sama da 400 sun samu rasa ransu kuma wasu ɗaruruwa sun samu raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 da ta faru ranar Juma'a wadda kuma ta yi sanadiyar faruwar mummunan ambaliyar ruwan nan ta tsunami. Girgizar kasar mai karfi ta shafi birane biyu Palu da Donggala a tsakiyar lardin Sulawesi. Mataimakin shugaban kasar Indonesia Yusuf Kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya karuwa ya kai dubbai. Rahotannin kafafen labarai na cewa shi ma hucin girgizar kasar yayi kacakata da yankin ta yadda filin jirgin sama da hanyoyi da sauran muhimman gine-gine suka lalace. Jiya Asabar hukumomi suka ce ɗaruruwan mutane suna bakin tekun Palu inda ake gudanar da biki lokacin da girgizar kasar ta da tsunami suka faru inda igiyoyin ruwa suka yi awon gaba da mutane har suka mutu. Mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa Sporto Pro ya ce guguwar tsunami bata je wajen ita kadai ba, ta kwaso motoci da gidaje da suka barraka komai a doren kasa. Ya ci gaba da cewa guguwar tsunami ta lalata dabban gidaje da asibitoci da shaguna da otel-otel, haka kuma girgizar kasar ta raba babbar hanyar Palu. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda ake baiwa mutane kulawa a wani asibitin wucin gadi yayin da kuma garwaki wasu a cikin jakunkuna wasu an jera su kan titi. Duk wanda sabon binciken da ake yi mutumin da ya zaba ya zama alƙalin kotun koli, shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da nuna goyen bayansa ga alƙalin Brett Kavanaugh. Yana mai cewa ina fatan daga ƙarshe komai zai zama daidai. Lokacin da Trump yake magana da manema labarai a fadar White House, gabanin tafiyarsa wani gangamin siyasa a jihar West Virginia, ya ce jami'an hukumar bincike ta FBI suna kan bincike, suna magana da duk waɗanda abin ya shafa ciki har da matar da ta zarge Kavanaugh da neman yin lalata da ita. Kuma ya ce yana tsammanin sakamakon da za a samu zai wanke alƙalin. Labaru na cewa jami'an hukumar FBI sun tuntuɓi mace ta biyu da ta zarge Brett Kavanaugh da yunƙurin yin lalata, amma ba a fayyace nan take ko jami'an FBI sun yi wa Deborah Miss tambayoyi ba tukunna. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne ministocin harkokin wajen Koriya ta Arewa, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya ce gwamnatinsu ba za ta soke shirin nuclear ta ba sai ta samu tabbaci daga Amurka. Da yake magana gaban babban zauren Majalisar Dinkin Duniya Ri Yong Ho ya ce idan har ba mu tabbatar da niyyar Amurka ba, tsaron kasar mu zai zamto ba shi da wani tabbas. Kuma akan hakan babu wata hanyar da za ta samu fara lalata makaman nukiliyar mu ba. Ya ci gaba da cewa rashin tabbas daga Amurka shine dalilin da yasa tattaunawar kudirin kawar da makaman nukiliyar daga yankin tsibirin Koriya ta Cije tun bayan ganawar shugaba Trump da Kim Jong-un a kasar Singapore. Ri ya yi gargadin cewa idan har kasashen biyu suka ci gaba da rashin yarda da junansu, to jawabin da suka fitar na haɗin gwiwa lokacin taron wato zai kasa yin tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta bayar da izinin sauyawa jami'an diplomasiyyar ta na Iraki wuri na wucin gadi saboda karuwar yawan barazana akan ofishin diplomasiyyar daga sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da sojojin sa kai magoya bayansu a Iraki. A wata rubutacciyar sanarwa da aka fitar, Pompeo ya ce sakamakon karuwar barazanan kai har-hari da yunkurin tunzura kai hari kan jami'anmu da wurarenmu a Iraki, yasa na bayar da umarnin canzawa jami'anmu wuri na wucin gadi a Iraki. Haka kuma Pompeo ya gargadi Iran da kada ta kuskura ta kai hari kan jami'an diplomasiyar Amurka a yankin. Daga ƙarshe jiya Asabar an harbe jami'an ƴan sanda biyu har lahira a jihar Mississippi dake kudancin Amurka a lokacin da suka yi musayar wuta da wanda ake zargi da laifi. Jami'an ƴan sandan dai sun bi wani kira da aka yi musu na cewa an ji ƙarin harbin bindiga a wani gida dake birnin Brookhaven kuma an yi musu mummunan rauni a musayar wutar da aka yi a cewar Warren Stein na ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta Mississippi. Hukumomi sun bayyana sunayen ƴan sandan biyu da James White mai shekaru 35 da kuma Zach Mock mai shekaru 31. Mutumin da ake zargi da ɗan shekara 25 mai suna Marcus Flower ya samu rauni an kuma ba shi kula a wani asibiti da ke kusa da yankin. Strand ya ce ba tun mai shi ba tukunna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga ladan Ibrahim Ayewa da shirin sa na zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni ladan Ibrahim Ayewa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun rikicin da ke neman ya kunno kai ne duk da yake an riga an gama zabe na wanda zai tsaya takara a karkashin tutar jami'ar APC wato takaran gwamna. Misali a jihar Yobe wasu masu ruwa da tsaki a cikin jami'ar sun koka cewa ana neman a jefa matattun mage da su domin kawai sun ce suna neman su yi takaran gwamna. Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko su ne Honorable C da Karasuwa. A tattaunawa su da Hassan Maina Kaina ya tambayi wannan ɗan taliki ko me ya zafi da yake cewa ana neman a aje su gefe guda
a taron da aka yi na masu ruwa da tsaki kamar da kake cewa ba a gaice ka ba me faru ba a gaice ka ba.
A laifina nake jin kawai dan saboda na ce ina yin takarar neman gwamna to wannan kuma ina ganin ba daidai bane da ya kamata duk wani wanda yake da ruwa da tsaki na wannan shanin jami'a musamman ma wanda a ce ya je ya sayi form nasa zai tsaya takara ina ganin ya kamata ko me yake ciki ya kamata a saurare shi kuma wannan abu ba ni kadai bane mu uku duka wanda muka sayi form din nan da ni kaina da Ibrahim Bomai da Aji Kolo ba wani wanda aka gayyata ya je wajen wannan meeting din ina ganin ai mun cancanci mu a gayyace mu mu je mu ayyan jami'a ne mu kuma ai muna yawa jami'an nan biyayya jami'an nan mu muka yi ruwa da tsaki muka kafata
lokacin da ake ran makamancin wannan meeting din a baya na masu ruwa da tsaki kafin yanzu ana gayyatan ka
ana gayyatan mu muna tafiya kuma ana yin komai da mota ne amma wannan karon saboda na ce ina so zan tsaya takarar gwamna ba gayyace ni ba ana ganin na ma ni kaman wani kaman dan adawa ne haka ake gani na ni kuma ba wani wanda zai ce min ni wannan dan adawa ne a gwamnatin Yobe domin in mutum kashi ana cewa kashin baya ne ni kashin baya ne a gwamnatin Yobe saboda haka ba wani wanda zai fi ni wanda zai wuce gaba ya ce ai wani ba wani ba ko ba na gwamnati biyayya da aka yi wannan maganan ma na ce ai wannan magana ne na wanda gwamnati ta yi su ba magana ne na wanda suka yi gwamnati ba mu muka kafa gwamnatin amma wanda gwamnati ta yi su saboda fadanci suna wayannan maganganun cewa mu ba ma tare da gwamnati me ma nan ba ma tare da gwamnati gwamnatin da muka sai da ranmu muka sadaukar da kawo nan muka kafa
bayan an yi wannan taron an gama ya zuwa yanzu an tuntube ka
ba wanda ya tuntube ni akan cewa a zo a yi wani abu sai kwanan bayan nan wayansu abokai wanda bayan an gama komai kenan yanzu kuma ana neman cewa a zo a haɗa kai a tafi da sauransu
to illa ba idan muka duba wannan rikici da ke neman kunno kai a jami'ar APC na jihar Yobe kai baka fargaban cewa wannan rigiman za ku yi rasa kujerar gwamna a Yobe
idan aka bi tsari mai kyau aka bar wa kowa 'yancinsa aka bar wa talaka suka yi abin da suke so an talaka su ne suke yin zaben ai in an yi wani abu ba su za a bata rai in ba musu daidai ba ba bi musu abin da suke so ba ba don komai bane shahanin siyasa ne yanzu kowa kansa ya waye yanzu a yawancin abubuwan zaben siyasa mutum ake zaba in an san an ga mutum na gari ne shi za a zabe shi ko shugaban kasa ma haka kwanan baya ya faɗa ya ce ku yi duk yadda za ku yi ku zabi mutum na gari kaga anan yana nufin ba wai yana nufin mutum na gari ba ta da muku mutum na gari a jami'an ku ba za ku yi ta da za ku yi zaben mutum na gari a kowa yana yake
to sai dai shugaban jami'ar na jihar Alhaji Adamu Abdu Cilare ya ce tunda shugaban kasa ya daga hannun dan takarar su batun wani ma ya tsaya zabe da shi san bai taso ba shi ma ga bayanin da ya masan din
fizika rasuwa yana da ikon da zai tafi da ya fi kome ne ni gwamna fizika rasuwa shi gaba ne na zama darakta jana ya yi komishina ya yi ya zama kan majalisa shi ya san cewa abin da shugaban kasa ya faɗa ya wuce abin da gwamna yake faɗi a kai
kuma bai wannan abin kullum masu ba da saki irin su Alhaji Ibrahim Bomar irin su Umar Ali wanda ke ma shi ko inta karan gwamnan nan
eh haka aka yi
to bi da kai su ba
bari mu dawo kai Ibrahim Bomar Ibrahim Bomar ne kali na da ba fisa ba kai ya ba yanzu ko ga ni zan fito daga wurina ya ba ke da gaya mai yake shi ma manufansa ya zo ya aiki ne a yoge amma idan Allah ya sa gona ya fito da mai mala ba zai yi kore a kan wannan mutane ba kuma ba zai fara mu da su ba to me ya kawo yanzu kore ya je ne wancan maganan da ya ga mu
Umar Ali ba
Umar Ali mu ba mu kai shi ma yana jigin jami'an ba
amma ya ce fa mai takarar gore shi ma
amma mu bai zo ya nuna mana cewa amma sauran nan duk rubuto mana aiki
to dangane kuma da batun koren yan takara an ce kamar gwamnati ta zaɓa wani nasi takara an ce akwai an zaɓi kamar mace mutum gwamna injiniya Abubakar Dandani Ali zai takara su rasa a Fatusu an zaɓi shi kakakin gwamnati Abdullahi Bello zai takara ɗan majalisar wakilai a Birjan Fusko an zaɓi Barista Ali Shehu zai takara ɗan majalisar wakilai a Shekanfu ne sauran waɗanda zai takara me yasa aka nuna ɗaukar mutanen maimakon ku bari a yi zaɓen kusa
wani yanzu kai a waɗannan mutanen da ake cewa an sai an ce musu su ne ƴan takara aiki ne suka yi aka yi zaman lafiya kuma gwamna ya nuna cewa ya kamata suka ce suna da buƙatar wannan abu gwamna ya ce to su ne suna da buƙata su je ku nema mu a jami'ance mun ba da amana ba za mu rena wa gwamna ba kuma da haka muna nan a shirye a kan cewa za mu fara mu da shi gwamna
kuma kuna tabbatar da sauran yan jam'iyyar ku APC a yi cewa za a tabbatar da adalci da gaskiya a cikin primary
insha Allah tunda za a yi babban adalci da wa a yi primary
to primary za ku yi dalage ne kuma za ku yi karfin ki
in ka gagara consensus idan mun ce za mu yi consensus idan ya gagara sai mu yi indirect shine delegate kenan
sai dai kuma da yawa daga cikin wadanda suna kuka cewa da ka ba su san dalage din sun fi son a yi karfin ki
wannan kuma wannan ban san wannan labarin ba da sai na aka fito domin masu ruwa da kallakin nan duk an tambaye su suke zo maganar da muke shige su kuma ina so na shaida wa duniya shi har yanzu security nan na yoge ko na north east yana na 100% idan kake za ka yi dinar rudu wani abu ya faru kuma su waye za a kama
to kene
a tsarin mutanen yoge ne
kene
ne kuma ga don haka ne muna ganin yin delegation ya fi zama samun security a cikin yin delegate.
Eh, kenan yanzu idan babban zaɓe ma zo, za ku gaya wa Isha Ali ta yi delegate din saboda security.
Eh, ba magana. Yin za ta iya yi ta yi, ba magana.
Eh, wa ina nufin din da ai kun yi zaɓen gane hukumi a
jihohin da. Ya ta yi ta kai.
Eh.
Yin za ta iya yi. Aiden.
Ah, idan kana
magana ne muke yi
da gida. Idan kana magana masu matsalar zaɓen misali, ai kun yi zaɓen gane hukumi kuma an yi zaɓe ne gaba ɗaya kuma ba maganar delegate ba.
Eh, an yi na yadda an yi haka. An yi haka.
To menene tun da gwamnati lokaci
ba? Ai, security ba kullum ne ake rasa security ba. Yau za a samu security za a yi wata guda ba a samu wani tashin hankali ba.
Daga jihar Yobe sai kuma jihar Niger inda tsohon sanata daga yankin da gwamnan jihar na yanzu ya fito ya ce ya biya kudin fom na tsayawa takara amma a bashi fom din abin ya zama dan zani ga dai korafin da sanatan Ibrahim Musa yayi wa Mustafa Nasir Batsari
ba hana sayan fom ba an ki ban fom na biya kudi na miliyan 22,500 amma masu tsoron mai takara sun hada baki da National Secretariat kada a yanda a ba mu form.
To kana zargin mutanen APC.
APC bai ya wuce wanda zai takara da shi ne?
Na'am, wato gwamnati kenan ko?
Gwamnati mu biyu muka biya tiket daga nisan shi.
Na'am. Ba muna jin rade raden cewa wai ka kasa biya ne. Me gaskiya wannan magana?
Na kasa biya mun da fa?
Haka muke jin ana faɗa.
To ba gaskiya bane ne ina ma da receipt dina in kana kuma sai nuna maka su.
Yanzu me matsayinka?
Matsayina shine ina nan ina bin su ka san ni dan jami'a ne. Kuma ina da jami'a biyayya.
Na'am.
Mun muka wa jami'a da ATV a Niger State. To ina ina sauraron su mu ga abin da za su yi.
Na'am.
In ba su bayar ba jami'a APC ba ne kawai.
To sai dai ga abin da majin jam'iyyar APC na ƙasa Barista Muhammad Tanko Maji ke cewa akan wannan korafi na sanatan.
Eh to maganar gaskiya ka san komai ana yi da cikin tsari kuma akwai ka'ida. Jam'iyya ta tara inda za ta fara sayar da form da kuma ranar da za ta gama sayar da form dinta. Har da dai ba zan iya tuna kwanakin da aka sa ba. Amma da farko ranar da aka sa ya wuce aka samu matsatsi wasu suka yi aka dan tara zuwa wani kwana na gaba. Har a lokacin da aka sa ranar da za a biya na kaka za a sai da form na ƙarshe, Ibrahim Musa ya samu labari daga majiya mai kwari ya biya deposit ko rabin kuɗi a cikin account na jam'iyya. Amma ya kasa biyan sauran kuɗi da buƙata. Zai qualify din shi a shi form. Har zuwa ranar da aka gama rufewa aka gama sayar da form da baki daya, Ibrahim Musa bai iya biyan wannan kuɗin ba.
Amma mu bincika ya biya don har ya turo mana receipt da kafar
sabuwar. Ya biya ne bayan inda aka riga aka gama rufe sayar da form har ma aka gama ba returning forms ya biya.
Ya biya a makare kenan.
Lokacin da ya biya lokaci ya riga ya kure kusan kwana biyu ma bacci an gama sayar da form ya biya. Kuma ko kafin ya biya ran samu labarin jami'a sun gaya masa cewa ya turo da account number a mai wasu da kuɗin da ya fara deposit a account din jami'a tunda bai iya cika kuɗinsa ba har lokacin da jami'a daga da form ya wuce.
Na'am, to amma
wannan bai zama laifin jami'a ba tunda in ka dubi inda zai nuna maka cewa tunda ai ba lokaci da ya biya rabi ne lokaci daban daga baya kuma ya nemi ciko kafin ya samu cikon lokacin kuma da jami'a ta ka'ida. A wasu tunani ake ba da clearance.
To da yake santan ya ambato sunan gwamna cikin masu nema a hana shi wannan form din. Wannan ya sa Mustapha Nasir Batsari ya tambayi sakataren yaɗa labaran gwamna Jibrin Babayan Dace cin waina gaskiyan wannan batun.
Wannan magana da kace kaji Senator Ibrahim Musari ni dai ban ci ba amma tai gumi ne saboda duk wanda ya san dokan jami'a ta APC da wanda ya san gwamna Bakar Sani Bello ya san cewa wannan magana da Senator Ibrahim Musa ya yi ƙarya ne ba gaskiya ciki ko na miskalanta
ƙarya a ciki ba biya bane ko ko
ina ruwan gwamna Bakar Sani Bello babiyan ko ya biya ko bai biya ba shi gwamna Bakar Sani Bello ba aiki a APC gwamna ne na jihar Niger har da shi Ibrahim Musa in gwamna cikin gwamnoni gwamnan da ya ba da daman direct primaries wanda an ba da daman banda dokokin party ya ba da APC ya ba da daman ko a yi direct ko a yi consensus gwamnan da yace yana son kowa ya je ya samu yancin sa party shine zai hana sayan form
amma shi yace ya biya kuɗi ya kamata a ce an ba shi form din nan amma shi gwamna ya hada baki da mutanen APC a nan Niger sun hana yanzu kaman ba ma dan takarar gwamna shi kadai ne ba ka ga kaman akwai alaman gaskiya cikin wannan lamarin
ba tare na ce ƙarya yayi wannan kuma maganan tsegumi ne ba ruwan mai na ruwan party da za a na ruwan gwamna ba
ka ƙarya a ciki ba ku sa bakin ba ne
ko na me sa baki na me
to da yake an kammala wannan zaben ba daya daga cikin waɗannan mutanen da ya shaida muna kafin wannan ranar cewa wani abu ya canza daga cikin korafe-korafen da suka yi to sai dai yau kuma nan shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu Ahmadu Hassan Maina Kaina da Mustapha Nasir Batsari sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Samar da hanyoyin mota masu kyau na da matukar tasiri wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa a tsakanin al'umma, musamman wajen bunƙasa sha'anin kasuwanci a tsakanin gari da gari ko kuma daga wani yanki zuwa wani yankin. Sannan a can gefe guda manoma na samun sauƙin fitar da amfanin gona da suka noma. To sai dai duk da wannan tasiri, wasu yankuna na Najeriya na fama da matsalar rashin hanyoyin motar masu kyau, al'amarin da ke zaman wata babbar barazana na rashin bunƙasuwar arziki da ma addabar barayi a inda babu hanyoyin motar masu kyau. Jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya, inda masana suka tabbatar da cewa tafi kowace jiha a Najeriya hanyoyi waɗanda mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne, na fuskantar wannan matsala na rashin hanyoyi masu kyau, da har ta kai ana yi ma wasu hanyoyin lakabi da mutuwa kusa ko kuma kabari salamu alaikum. Alhaji Mukarijau jigo ne a cikin jam'iyyar APC a jihar Niger ga abin da yake cewa akan matsalar rashin kyawun hanyar Kwantagora zuwa Rijau.
Matsalar da muke fuskanta a hanyar mu ya wuce wuri, saboda muna cikin wani hukuma wanda yake dukkan Najeriya in yi hanyar nan sai ya ce mu ba mu san daɗin gwamnati ba.
Wace hanya ke nan?
Na tarayya, hanyar Rijau zuwa Kwantagora.
Oh, hanyar kamar kilomita nawa ne?
Kilomita 86 ne, amma sai tsaye awa 4 kafin ka kai.
A nashi gefen shugaban ƙaramar hukumar Mashegu, Sa'idu Shu'aibu Kaboji, ya ce rashin kyawun hanyar a yankinsa har ya durƙusar da tattalin arziki a yankin.
Akwai matsaloli da dama, manya-manyan motoci da ƙananan motoci suna cikin wani yanayin hali, kuma muna neman alfarma ga gwamnatin tarayya ta shigo ta taimaka ta gyara wannan hanyoyin. Shine zai taimaka ma talakawa da kuma jama'an da suka zabi wannan gwamnatin, insha Allah.
Hakan yake shafan tattalin arziki musamman a wannan yanki na
ka, kamar musamman Mashegu local government muna da yawan revenue, amma saboda wannan matsalolin hanya revenue din mu na local government ya ja baya yadda ake tsammani. So mutane da dama, manya-manyan yan kasuwa da ke shigowa local government din mu su yi kasuwanci, wallahi sun ja baya sosai. Cikin kashi 100 zan ce kilan bai wuce na tilas da ya kama tilas ba, ba su wuce kashi 15 da ke zuwa suna wannan kasuwancin.
Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardan Zuru jigo ne a kungiyar direbobin motocin sufuri na Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan matsala.
Yanzu in ka dauko jiya na taso daga Zuru zuwa Kwantagora ta gulbin boka na biyo, akwai abun takaici, akwai abun haushi a ce hanya irin wannan har yanzu shekaru ɗaruruwa, kuma hanyar da ta hada Sokoto Zamfara kai har Niger, mutanen Niger wannan ce hanyar su zuwa Lagos. Ya kamata a ce ita ma an bata a cikakken kulawa waɗannan hanyoyi. Gwamnonin Najeriya, misali irin gwamnan jihar Niger, ya kamata duka waɗannan hanyoyi ya sa kwamiti na ƙwaƙwaf a je a kawo mashi, ko da guda-guda ne za a rinka ɗauka a shekara a rinka yin su.
To hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya ta tabbatar da cewa rashin kyawun hanyoyin motar a Najeriya na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa haɗurran da ke laƙume rayukan jama'a, kamar yadda kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Yusuf Garba ya yi mun ƙarin bayani.
Domin duk haɗarin da aka yi za mu dubi me ya jawo shi. So wani lokaci za ka ga gaskiya ne, wani ya biyo ba ma kayan, amma saboda kila bako ne bai san yanayin guri ba zai fada inda mota za ta rinjaye shi ya fadi.
Amma ku bangaren ku ba ku rubuta ma gwamnatin tarayya cewa a dubi mutane a zo a yi irin wannan tayi kila ta fuskar ku a saurari jama'a ita gwamnati?
Yana cikin aikin, ba wai gwamnatin tarayya ba, duk wata hanya da dan adam ke bi in mota na bi muka ta lalace, haƙƙin mu ne mu rubuta musu mu ba su shawara gada ta wuri kaza ta lokaci kaza ga abun da ta faru.
A wani yunkuri na kai dauki ga wasu hanyoyin karkara da ke da matukar mahimmanci ga zirga-zirgar jama'a, shirin nan na haɗin gwiwa a tsakanin Bankin Duniya da kuma gwamnatin Najeriya da ake kira RAMP ya ce zai kashe dala Amurka miliyan 60 wajen gyara wasu hanyoyi a yankunan karkara na jihar Niger, kamar yadda shugaban shirin a jihar Niger Hassan Baba Etsu ya shaida mun.
A misali yanzu kaga kaman auna a jika yanzu da ba ka da a wurin nan, amma yanzu mun yi wani gada dake da tsawon kusan mita 45 yanzu da mutane suke bi, masu zuma zuwa daga Kebbi za su je Lagos hanyar nan suke bi, duk ɗan auna duka da za su kai kayayyakin gonansu har Lagos ta wannan gadan suke bi, amma kafin wannan gadan ba su iya biyan, sun bi kwale-kwale, wasu sun zaga ta wuraren Kaduna kafin zuwa Lagos.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin ministan ayyuka na Najeriya akan wannan lamari ya ce tura to, amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya kokarinta wajen ba da gudunmuwar shawo kan matsalar rashin kawon hanyoyin, kamar yadda kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya shaida mun ta wayar salula. Masana dai sun tabbatar da cewa da dama daga cikin waɗannan hanyoyi da suka fita hayyacin su an yi su ne tun lokacin mulkin su Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, a saboda haka suna matuƙar buƙatar kulawar gaggawa. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa da Sahabu Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku, a huta lafiya.
et infos pour chacun.